Daga murya Amurka a Washington DC. Masauraran mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger din waɗanda suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Juma'a 2 ga watan Fabrairu na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai koma ne Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan batun nan da Malam Bahaushe yake cewa wai kome namiji yayi ado ne, wai shin da gaske hakan ne? To a biyo mu a cikin shirin domin jin yadda ta kaya. Sannan kuma muna tafe da tattaunawa da wani matashin mawaki wanda ya shahara wajen yin waƙoƙin Hausa na zamani. Baya ga haka kuma za mu leƙa filin girke-girken mu, sai a gyara zama a kasance tare da mu a cikin shirin yau da gobe.
Yau da gobe. Masararo shirin naku kenan na yau da gobe da ke zuwa muku daga sashen Hausa muryar Amurka, shirin matasa don matasa. Wata magana da ta yi fushi a bakunan al'umma a wannan zamani ita ce wai komai namiji yayi ado ne. Shin ko kun taba nazari akan wannan magana? Za ku ji irin tattaunawar da muka yi musamman kan wannan batu da kuma jin ra'ayoyin al'umma akan wannan magana na komai namiji yayi ado ne a wannan shirin namu na yau. Daga nan za ku ji daga gwanin matashinmu na yau da ya fice a fannin nishaɗantarwa da zafafan waƙoƙinsa, wato Auta MG Boy. Akwai tsararbar waƙa daga Autan gare kuma soya masu sauraro. Idan muka leƙa Kannywood kuwa za ku ji cewa sanannen jarumin nan Ali Nuhu ya samu mukamin shugabancin hukumar kunafunan Najeriya. Sai ku kasance tare da mu a shirin namu na yau da gobe. To madalla, kamar yadda kuka ji tun fari, maganar da za mu tattauna a kai shi ne batun nan da mutane ke cewa komai namiji yayi ado ne. Magana ce da aka dade ana yin ta ba tare da tsayawa a yi nazari a kanta ba, domin sanin tasirin ta tsakanin mata da maza. Yanzu kai tsaye za mu shiga ajin namu don jin tattauna da muka yi da matasa maza da mata akan wannan batu. Ta cikin ajin namu muna tare ne da matasa Maryam Imran, Suleiman Ibrahim da kuma Hafsa Muhammad Salis, wanda za mu tattauna wannan mutu ita da su. Barkan ku da zuwa. To an ce duk abinda namiji yayi ado ne. Ita macen fa, bari mu fara da Maryam Imran.
Duk abinda namiji yayi ado ne, abinda na fahimta da wannan magana ce ne, ita ƴan mace idan tana wani abu da bai kamata ba, irin haka kamar ba ma unguwa ba, a ko'ina haka idan tana abinda bai kamata ba, zaki ga ana yi da ita a unguwa kuma a wurare dai da dama. Ana cewa ai da ta zuciya zaki ji ana aiwanci, ai ta gama zubar da kanta, kaza kaza dai haka. Ko da a ce neman aurenta aka zo, zaka ji ana cewa wannan ba za ta auri ba dai haka, ai ta maganganuwa ka akan sa. Amma shi kuma namiji, inda nake tunanin ana cewa shi ado ne, duk abin da namiji yayi gaskiya ba a kallon shi a wani abu. Zaki ga ko da cewa aure ya zo nema, aka ce ai yana neman mata, zaki ji ana cewa ta aure shi a haka, ai Allah isa ita ce suna shiryuwar shi, wataƙila idan ya aure ta zai daina wannan halin nashi.
To bangaren mace fa,
amma kuma idan mace ne, gaskiya ko a dinjin shi ba za a taɓa barin shi aure ta ba, za a ce ai wannan ta gama zubar da kanta, gaskiya ba za mu bari ka auro mana mugun iri ka kawo mana cikin dangi ba.
To bari mu juya wurin Malam Suleiman. Ka da jan cewa duk abin da kuma za ku kai ado ne, yayin da ita Maryam ma ta goyi bayan da cewa haka ne.
Eh to, abin yana da fuska guda biyu. domin Allah a duniya dai ado ne a lahira kuma shi da yayi Allah yana kallon shi ya san me yayi amma kaman yanda yanzu a duniyance muke magana to a duniya a wurin shi ado ne domin me ita mace ita ce duk wasu alamu na fitsara idan ta aikata yake bayyana a gare ta
zai mata tambari
yawa kaga idan dai ciki ne namiji bai daukan ciki mace ke daukan ciki idan an zubar da cikin ba namiji aka zubar ma da ciki ba mace ce idan mace ma da ciki mahaifiyarta a gida ma da ta kalle ta za su san cewa wannan yarinyar tana cikin wani yanayi dai na biyu kenan a ƙarshe kuma idan ma ta fito duniya ta ce ai wane ne ya mu to amma hangar shari'ar ƙasa na Najeriya da ta Allah abin da aka ce shine idan yazo ya ce shi ba shi bane to anan in a shari'ar musulunci ne ma za a yi mata bulala 80 tai mai kasafi idan kuma ta taba yin aure a jefe ta in ba ta taba yin aure ba bayan bulala 80 kuma a kara mata bulala 100 na zina
shi kuma
wannan kwarai kuwa saboda ba shaidu ta kasa kawo shaidu kuma yayi denying sai yasa nake miki shi in yayi a duniya lalle ado ne a wurin shi saboda haka duk abin da zai sa mu ce tai wani abu da za ta bata mu kanta suna kamar samari masu zaman layi kamar yanda ita ƴar uwa ta faɗa cewa in an zo ma neman auren ta ma wasu sai iya bata auren amma in namiji ne kuwa yana iya cewa sharri aka mai amma ita ko tana da hanyoyi da dama waɗanda ba su kirguwa da za a iya sanin cewa ba kamulalla bace so wannan shine kaɗan daga cikin da yasa nake ganin cewa duk abin da namiji yayi a duniya lalle kam ado ne a ƙarshe kuma idan ta ayyana shi a matsayin wanda shine ko kuma iyayenta sun yi ƙarin cewa yayi kaza yayi kaza a lokacin nan danginta ne za su tozarta da ita kanta da yarinyar kuma su za su kunyata ban taba ganin rashin lissafi ba irin na wacce wai mace yarta za ta je ta yi wani abin da zai kai ga ko a ce misali ta yi ciki a waje kuma ta zo ta kai karan wanda wai yayi cikin duk in ce wannan a daidai wannan lokacin kuma ita ta kara tona ma kanta asiri shi ba ruwan shi zai iya yin denying
ya sha kenan
kwarai kuwa ya sha a duniya
to na mu duba bangaren irin abubuwan da ke faruwa a kafafen sada zumunta inda zaka ga waɗansu kafafen waɗansu maza da mata kowa yana yin abubuwa kila waɗansu da ba su kamata ba amma me yasa aka furta akan matan da kuma sa musu ido da kuma ganin cewa su bai kamata su yi ba amma maza din sun yi tabaran nasu ba a gani
wato kin san ko Fir'auna aka ce da ya tashi yin aure mata ta gari aura ita ce Asiya so kuma a social media yanzu ni dai domin Allah in ga kin zo kina rawon TikTok kina rere kina batsa wai har in fi kai to sa rai na cewa zan iya auren ki tsakani da Allah ko kidan kokari ake miki ba namijin da zai iya auren ki kowa duk abin da namiji yake yi in ya tashi aure mace ta gari yake nema ya aura
au duk fasara sa shi kuma
kwarai kuwa duk fasara
sai kuma bashi mata
ko ya kai baro kwallon shege sai ya samu matan da zai aura kuma mutune yin kirki zai aura sai dai abin da aka ce kamata dinu tudanu abin da kai za a yi maka wannan
kasana ga sai tsuma take yi menene nake bahangar a cikin wannan magana na cewa duk abin da namiji ya ado ne ita kuma mace a battau sayawa ne
a gurina ba ado bane ya kamata a yi musu hukunci daidai yanda za a musguna mata shi ma a yi mishi
saboda mun namiji mace da namijin kenan san gane
dai suke tare suka yi laifin kuma laifi ɗaya ne a gurin Allah ba wani irin mata irin namiji ado yake yi idan yayi laifi
to amma hangar ku da dan adam fa
a gurin mutane ne to mutane kuma suna goya ma maza baya ne sai sata yawanci maza suke irin ka cika ma wannan wuka in ana yin fada saboda duk ado ne su ma suke ganin kaman abu ado kaman idan aka ce ado mai kyau ne
abu mai burgewa ne
shi yasa za su ce to ai ado mai kyau ne za su dinga yi kamar wata da ta samu saurayi za ta yi aure sai take ba da shawara ta gano din iska ne sosai amma da naga comments din mutane sai cewa suke tai ki aure shi me ne a shi in kin rasa shi zaki samu wani ne wato ita mace ba za ta samu namiji ba idan ta rasa din iska kenan shi za a bashi mata ta gari amma mace idan ta lalace ba za a bata miji na gari ba ya kamata shi ma in ya lalace kar a bashi mata ta gari din ya aure lalatacciya irin shi tunda shi ma ya lalace ba wai a ce wai wani shi ado yake ba ita ce kawai abin kyama da wani abu ana ƙara sa mata suna ji kaman su ba komai bane to wani ai kaman ba daidai bane
to ke zuwa Hausa ba ya ce duk abin da namiji yayi ado ne
misalin abin da ya faru a TikTok da yake ta yawo na wata da suke tare da saurayinta suna posting hotuna videos da haka fitsara dai iri-iri tare suke yi da shi wannan saurayin nata har ma za su yi aure ita ta je ma ta hada lefe ta hada komai na aure akan cewar za su aure tare da shi kwatsam rana daya sai jin labarin sai zai yi aure tare da wata kamilalla a waje kun ga kenan cewar namiji kuma da aka tambaye shi sai yace iyayen shi sun ce ba ta da tarbiya kuma fa tare suke aikata duk wani abu da suke aikatawa kun ga kenan su kansu iyayen sun san cewa tare suke aikatawa amma ba za su bar shi ya kawo musu baragurbi cikin dangi ba sannan kuma ita wacce zai aura din na tabbatar cewa iyayen ta su ma sun ga wannan bidiyon sunga wannan bidiyon abubuwan da suke aikatawa tare da wancan amma kuma basu hana shi ɗan su ba suka dauki auren ƴar su suka bashi amma kuma kun ga ita an hana ta auren an hana shi saurayin dan ya aure ta
saboda kila mutsara ya zama mata tambari kenan
tabbas fitsara ya zama mata tambari shine wannan abin shi yasa ake cewa shi namiji ko me yayi ado ne a wajen shi zaka ga abubuwa da dama suna faruwa namiji zai kama matar shi ya duke ta amma karshe ko da ta koma gidan iyayen ta sai dai ka ji an ce ki yi hakuri zaman aure hakuri ake da shi
amma
kuma da ita ne idan ka ji ba gidan radio ba ko ina idan ka ji zancen ta ake yi sai ta yi suna ma
to wannan kana jin fa irin wutan da take yi tace fa duk abin da kai ko ɗan gata ne
eh
al'umma sun karbe ku
haka ne abin da ta faɗa kuma ni abin ma da nake so in ƙara akai shine a Kano akwai wani matashi da aka yi wanda ake ce mishi dan madara dan madara farko ya taso yana shayi yana fadawa kwata yi mankas har mata na zuwa suna zolayar sa cikin ikon Allah yanzu maganan nan da nake miki ya tafi umara ban sani ba ya dawo ko yana hanya to amma idan kika duba rayuwar dan madara inda mace ne ta irin wannan rayuwar ba Saudiya taje ba duk inda taje in ta dawo ko masallaci take yawo da shi akanta wannan abin da ta aikata na shaye-shaye da tsara da addinga maganganu na mara kan gado wannan abin da ta aikata zai bi ta har ƴaƴa da jikoki to yanzu shi dan madara yanzu a haka ina tabbatar miki in ya dawo ba zai taba auren mace irin sa ba sai ya samu duk inda yaje neman aure mace mai tarbiya za a bashi kuma kake mamaki ma a ce ma duk shi alqur'ani zai aura to amma da yake shi namiji ne kin ga abin bai affecting din shi sosai ba amma yau da mace ce na gaya miki to ina tabbatar miki dukkanin nan sai an dauka cewa wacce ai ba za ta samu miji na gari ba saboda ni ta taso a wani yanayi na mara kyau mara tarbiya shaye-shaye da sauransu so wannan shine misalin da nake so in dan bayar akan wannan
to ita fa haka tace ai adalci tace inda fa aka tuhumi macen nan aka kuma ganta da laifi shi ma namijin ya kamata a tuhume shi ba wani magana da abin da yayi ado ne
kuma kamar yanda yace wai duk iskancin da yayi idan ya dawo zai aure mata ta gari to gaskiya majority ma suna auren waɗanda ba na garin bane za ta iya akwai ɗan iska da yawa ba sa ma ka taba tunani ɗan iska bane ba ba yanda za a yi ka sani sai su je su yi kamar su ɗan na gari ne su kuma masu neman su ɗin waɗanda ba sa je su yi tunanin cewa na
wato ya guda a laifin da yayi yana
ganin ya jira ba su je a auro sai daga baya suke ganewa ko basu gane ba wata ran dai sai sun gane sun dai aure na banzan to kuma wai a ce wai mata ba za ta samu miji ba yanzu kamar yanda yace ko ina ta je ko ta yi tuba menene da menene to hakan ne yake sa mata su ta yi su ce to in ko nayi ko ban yi ba dai bazan samu miji
ba sa karban su ko
baya ma kar in tuban ko wani abu su kuma maza haka ne zai su dinga yin abinda suke yi su ƙara yi ni a tunani na a dinga hada su a yi musu hukunci tare ya kamata a dinga hada su ana yi musu hukunci tare saboda kowa ya gane laifin shi kuma din namijin da yake tunanin wai zai yi ma'alla waye wai ya je ya gurbata wata yarinya zai je shi ya aure kamilalla ba zai yi ma'alla waye ba dole sai ya aure gurbatacciyar nan to matan nan ma su ma su kama kansu shine kawai magana
so kuma gaskiya ya kamata dai yanzu matan su ma su gane cewa duk da ana cewa da abin da namiji yayi ado ne to su ma matan idan sun tuba har sun koma ga Allah bai kamata a ce ana gyamatar su ko ana musguna musu ko wani abu ba a tunda sun tuba a janyo su jiki a daina hana mazan auren su dan mace ta je ta lalace iyayen mu su suke fara cewa a ba zai aure ta ba kuma bacin sun san cewa su ma fa wannan dan nasu yana aikata abu ba dai ba amma idan ana tursa samu mazan dole ka aura tunda kai ma kana lalata ƴaƴan wasu su ma za su rage wannan barnar da suke aikatawa
jan hankalin da zan yi zuwa ga mata ne. Ana cewa eh namiji ado ne a gare shi, amma dan Allah mu ma mata mu dinga kiyayewa, saboda ko me kika aikata kanki zai dawo, zai bi ki, zai bi ayyanki baki kade, har dangin ki ga baki daya. Ya kamata a ce mata mu ma mu gyara mu ji tsoron Allah.
Malam Suleiman,
in kuka lura ko a zaman aure ne, idan mutum ya auri mace wacce ta yi rayuwa mara kyau a baya, daga baya zai iya zuwa ya sani ko da shi ma yayi fiye da nata. Idan ya sani daga baya, zai ce shi ba zai zauna da mara tarbiya ba wacce ta lallata rayuwanta kafin ta shigo gidan shi. Shi ma fa karki manta, shi ma fa wai dan wuta ne ke zagin konanne, shi ma fa yayi wannan abun. So kuma idan ya wannan a wannan lokacin mutane ba yanda za a yi su hikaito nashi ko su tunano nashi, amma ita din nan in ta fito shikenan. Kuma duk wanda zai zo aurenta zai tambaye me fito da ita gidan miji, sai ki ji an ce ai saboda halinta da kaza da kaza aka mai rufa rufa ya samu ya aure ta.
Ai wani magana da ake fadin jak abin da namiji yayi mace za ta yi fiye da haka. So amma ina so ki sani cewar mace fa tana da iyakar iya abin da za ta iya yi, ba wai duk abin da namiji yayi a ce mace za ta iya yin shi bane. Saboda haka ki tsare mutuncin ki.
Gaskiya ta bin shari'a ba,
walle walle wala ta dauke kama kariya
kariya,
magana gobe ba mu ne ba, idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ma, ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ci ba, dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba, tun wata rana akwai mata shi ba shi ne ba,
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya,
yau ne magana gobe ba mu ne ba,
idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba, bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa, kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba, wala kiri ba za ya kyale zalunci ba,
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya,
yau ne magana gobe ba mu ne ba, mutum mamagunci bai yi kama da jagora ba, dan ya samu ba za ya tausa al'umma ba, burin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba, sana'ar su baki shi ba,
walle walle wala ta dauki kama kariya
kariya,
magana gobe ba mu ne ba,
abin haushi ma batun su ba kama kariya kama kariya, su ke wa al'umma dan hauka da jagoranci, su ke ta ci da addinin ka ban shan duka ba kai zama bi
kan ce ra'ayi riga ne, kowa da irin tasa, ya sa mun shiga gari don jin ra'ayin mutane maza da mata kan maganan ta kome namiji yayi ado ne.
Sunana Balaraba Abdullahi, gaskiyar magana ne komai fa namiji yayi ado ne, domin akwai abubuwa da dama wanda namiji zai yi shi mace ba daman ta yi shi, kaman kwallo zai tube iya daga shi sai da jaran wando yayi ta kwallo, ka gani mace ba daman ta yi wannan, sannan kuma yanayin shigan ma da zai yi ya fito shi ba ruwan shi da komai, kwalliya ne a guri shi, zai iya kwanciya a waje fare baccin shi, matan aure ko da budurwa ce wallahi aka ganta tana bacci a waje, sai an zo an ce ba ko ba ta da hankali ko ta matsala ya same ta, shi ko duk inda ya ga dama zai iya kwanciya ya bacci a waje.
Komai da Abubakar Cofa, saboda shi kanshi namijin yana da
tukunya yau ko me kake yi akwai lokacin da zaka zo wani abun ana recording din shi sai ka zo neman wani abu sai aka leka ce to ai duba baban kuma abin da yake nan to kaga cewon bai kamata ba yanda ake cewa mace na da kunya namijin ma yana da kunya dan kada ma mu dinga amfani da wannan kalman bai ma kamata ba shine gaskiya maka kunya
to mu zai fa gaskiya ra'ayina akan namiji da abin da ya ado ne to duka bai Allah ya halice mu kuma har ma Allah ya karrama namiji akan mace tunda namiji shine gaba da mace amma gaskiya irin wannan kalma da take fitowa daga bakunan mu akwai dalilai da yawa saboda akwai abin da idan dan namiji yayi gaskiya idan ya mace ta kwatanta irin shi da margari shi zai zauna daren dama a unguwa amma ita zaman nan zai gagare ta to shi yasa kuri zaka ga mutane ana yawan fadin ciwon idan namiji zai yi abu shi nashi ado ne ita ko mace in sai abu sai zama mata abun kunya mutane dai insha Allah ya karama su amma dai gaskiya amma namiji dai kam akwai abubuwan da zai mace ba ta taba kwatanta irin shi ba
sunana Abubakar Abba ni na ganin wannan abin kuskure ne saboda ba za a ce wai namiji komai ado ne to an ce komai namiji ya ado ne ma'ana duk wasu badalu da namiji ya aikata su ma sun zama ado wannan abin da kamata a ji hankalin mutane su gane cewa ba wannan abu kuskure ne ma a tunani na fada shi saboda abin ne wanda idan aka ce an ci gaba haka yaran mu na ba masu tasowa musamman jikokin mu ba san irin su kuma tasu sallan za su dauka na irin wannan magana ake fada ba wanda kuma a ubangiji wani abu ne wanda yake abin sabawa wanda kuma zai janyo mutum ma halaka
umar kai rada da bana ganin cewa wai komai namiji ya ado ne bai kamata ya zama ado ba su ana su tunanin suna ganin cewa namiji yana yin abu mara kyau ya dona ya ce ya tuba zai achieve abu mai kyau a rayuwar shi macen kuma koda ta ce ta daina ba za ta yi haka amma kuma duk da hakan bai kamata a ce mutum yana yin ba duk ana nan wata rana zai affecting ƴaƴan shi wani duk wanda zai gogon samu ƴaƴan nan nashi ko da ya daina din da ya samu abin da yake so in ya haihu za a gogon samu ƴaƴan shi wata rana
shin fada bane yayin to shi ko ba kudi bane yayin so ko ba kyau bane yayin shi ko ba ado bane yayin ba abun gudu bane so yayin
MD boy recorder
lallai ko fada bane so yayin ga shi bangaren Allah suna riko ne gari kamar kudi suna sanya siri amma ana ta so ba sari shi kan shi so yana ja gura dan gashi ya rike hannuna Yeah.
Alhamdulillah, fatan kun shakata da wannan waka daga auta MG Boy mai taken ba fada bane soyayya. Yanzu kuma bari mu mika ku gare shi don jin takaitaccen tarihin sa.
Kamar yadda kuka sani, sunana Auta MG Boy, karamin mawaki daga Jamhuriyar Najeriya. Da farko dai ni haifaffen Zaria ne, sannan nayi primary a Zaria, nayi secondary na a Zaria, daga nan sai Ubangiji ya turo ni cikin harkan waka. Sunasa na zauna a Nijar shekara biyar, wanda a sanadiyar haka ɗaukaka ta ma na same ta daga Nijar ne. So sannan a yanzu haka dai, batun da ake, ina da mata da yaro guda ɗaya. Sannan waƙata ta farko ita ce, in ba zan manta ba, ni da abokina na yi ta, ana ce mata Bali MG ga ɗan Auta sunan waƙar kenan. Sannan yanayin samun kuɗi kuma alhamdulillah, mun gode Allah da inda Allah ya kawo ɗaukaka, yanzu abubuwa na tafiya yanda ya kamata. So alhamdulillah. Sannan ina fata alkhairi ga gidan rediyon BOA Hausa da shirinmu na yau da gobe. Shirinmu na yau da gobe shiri ne da ke ƙawatarwa, yake nishaɗantarwa. Saboda haka ku kasance da gidan rediyon VOA domin sauraron shirinmu na yau da gobe. Na gode.
Daga Kannywood, sanannen ɗan wasan kwaikwayon nan na masana'antar shirya fina-finan Hausa na Kannywood, wato Alinhu, wanda aka fi sani da Sarki Ali, ya samu sabon mukamin shugabantar hukumar fina-finai ta Najeriya, wato Nigerian Film Corporation, wanda ke da alhakin kula da dokoki da kuma al'auran shirya fina-finai a Najeriya. An haifi Sarki Alinhu ne a shekara ta 1974, kuma yana da mata ɗaya da 'ya'ya biyu. Ya kasance jarumi mai shirya fina-finai kuma mai bada umarni.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin. Kafin mu karkare shirin namu, za mu leƙa zauren girke-girkenmu.
Muna tare da Malama Aisha Muhammad Marafa a cikin wannan zauri namu. Malama Aisha, barka da zuwa.
Barka ka dai. Assalamu alaikum masu saurare.
Malama Aisha, yau me muke da shi ne a cikin zauren?
Uwar gida, yau za mu koyi yadda ake hikima, wato da wasu suke kiranta da tsatsafa, kowa dai da irin abin da yake kiran wannan tuya. Abin da uwar gida za ta tanada game da wannan tuya shi ne fulawa, sai sukari, sai ɗan gishiri, sai ruwa. Uwar gida za ki zo ki haɗa fulawarki da gishiri da ruwanki, ki kwaɓa. Kwaɓin uwar gida ana so ya yi ruwa-ruwa. Bayan ya yi ruwa-ruwa, uwar gida shi ba mai kauri sosai ba, kuma shi ba ruwa-ruwa ba daidai da daidai. Uwar gida za ki zo ki samu tsinkenki na yin hikima. Uwar gida, idan a lokacin ne za ki fara amfani da wannan tsinke, sai kin hura shi, za ki sa shi a cikin mai, ki sa wutan kaɗan, man yana ɗan gasa shi sosai, ki bar shi a ciki kamar ya samu awanni a ciki, kamar awa biyu ko ɗaya, sai ki ɗan bar shi ya huru sosai. Uwar gida, to daga nan sai ki ta amfani da tsinkenki. Uwar gida, in kin sa mai yayi zafi, uwar gida za ki saka wannan man, ki bar shi a ciki shi ma yayi zafi, sai ki riga ɗauko shi kina dangwalo wannan kwaɓi. Uwar gida, za ki lura idan kika sa wannan tsinke naki, kar ki bari ya shiga ciki sosai, za ki bar shi ne yayi rabi da rabi na wannan kwalliya, yayi rabi da rabi, sai ki tsomo shi ki maido shi cikin mai. Sai ki saki kina ɗan sassaka shi haka, za ki ga ya ɗan liƙe. In ya ɗan liƙe miki, sai ki ɗan sassaka shi haka, za ki ga ya sauka. Sai ki ƙara dangwalowa uwar gida haka har ki gama tuyanki. Ya ki riƙa barin tsinken yana ɗan yin zafi, sannan sai ki dangwalo. Uwar gida, wannan tuya ana yin ta ma'amare, ana yi wa kuma yara su je makaranta da shi, ko a yi wa oga ya je ofis da shi, ko a nan gida a sha shayi da shi.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyarmu a Najeriya, wato Binta Ibrahim, da wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Yau ta tantance, ta yi bincike, ta zaro zance, ba ruwanta a yau da malalaci, yau yara suka sa a gabansu kwarai, ba za su bari.